This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Talata, 19 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanan labarai.
To baba, wani jami'in diplomasiya Amurka ya isa birnin Beirut domin gana da jami'an kasar Lebanon game da yuwuwar cin yarjejeniyar tsagaita wuta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima. Sannan za ku ji cewa hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau Talata cewa jagoran 'yan adawa ya kayar da shugaba mai ci na yankin da ya balle daga Somalia.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Jamhuriyar Niger ta kira taro a kan tsaron iyakokin ƙasashen yankin Sahel.
Tsaron iyakokin kasashenmu nan bangaren Sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta bale wanga lokaci da muke ciki.
A Najeriya kuma ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin karamin ministan tsaron Najeriya Bello Mutawalle da wasu manyan 'yan jarida biyu bayan karar da wata kara da ministan ya shigar akan zargi da yake musu.
Shi ne girma ministan ya shigar da kara a kan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da aza social media yawwa, saboda haka ya shigar da kara yana neman zulumcin kuɗi naira biliyan 10 ga kowane ɗaya daga ciki.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin noma na Baballe, wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa a Najeriya. Bayan haka za mu kawo muku sakonnin ku masu sauraro da ku aiko mana ta hanyar email, amma yanzu ga Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani jami'in diplomasiya Amurka ya isa birnin Beirut domin ganawa da jami'an kasar Lebanon game da yuwuwar cin yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka ce kungiyar Hezbollah ta amince da ita, wacce za ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin Isra'ila da kungiyar da Iran ke marawa baya. Amos Hochstein zai gana da kakakin majalisar dokokin Lebanon Nabi Berri, wani aminin kungiyar Hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan. Gwamnatin Lebanon da kungiyar Hezbollah sun amince da shawarar da aka gabatar a makon da ya wuce, tare da yin wasu kalamai kan abubuwan da ke ciki, kamar yadda Ali Hassan Khalil ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin. Yayin da yakin Ukraine ya shiga rana ta 1000 a yau Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata dokar nukiliya da aka yi wa kwaskwarima, inda ta ce kai hari kan Rasha daga duk wata ƙasa da ke samun goyon bayan ƙasa mai ƙarfin makamin nukiliya ana ɗaukarsa a matsayin harin haɗin gwiwa kuma zai iya haifar da martanin nukiliya. Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya baiwa Ukraine izinin amfani da makamai masu cin dogon zango daga Amurka wajen kai hari kan wuraren da sojoji suke a Rasha. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa a lokacin da aka tambayi kakakin gwamnatin Rasha Dmitry Peskov ko an yi kwaskwarimar dokar da aka fitar a matsayin martani ga izinin Amurka, ya ce an fitar da ita a kan lokaci kuma Putin yana son sabunta ta don irin halin da ake ciki yanzu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau Talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci Musi Bihi Abdi a zaben shugaban ƙasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin Afirka. Masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin limana. Iro, ɗan takarar jam'iyyar Wadani, ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, idan aka kwatanta da Bihi da ya samu kashi 34.81 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. dan takarar da ya zo na uku Faisal Ali Warabe ya samu kashi 74% cikin 100 na ƙuri'un. An shirya gudanar da zaben ne a shekarar 2002 amma aka jinkirta saboda bambance-bambancen siyasa.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan kasashen yankin Sahel da suka hada da Nijar da Mali da Burkina Faso suna wani taro a Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar domin tattaunawa akan matakan da suka dace wanda za su ɗauka domin kyautata tsaro akan iyakokinsu. Taron wanda gwamnatin mulkin sojan Nijar ta shirya na da manufar ɗaukar matakai akan iyakokin ƙasashen domin tunkarin duk wata barazana ta ta'addanci da kuma ta wata ƙasa. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto da haiko mana.
Gwamnatin Nijar ce dai haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka shirya taron wanda ya samu halartar jami'an tsaro da ke tsaron iyakokin ƙasashen da ƙungiyoyin fararen fulla da nufin tattaunawar haɗin gwiwa kan matakan da suka dace a ɗauka akan iyakokin ƙasashen domin daƙile duk wata barazana da ke shirin tasowa ƙasashen. Tun a baya ne dai gwamnatin Nijar ta fitar da tsarin kula da iyakoki tare da ƙasashen Mali da Burkina Faso sakamakon matsalolin da yankin na Sahel yake fuskanta. Sani Umaru jami'i ne a ministan cikin gida na Nijar.
Zancen kama a kula da iyaka tamu kenan shi muhimmancin wannan abu su kama masu iko horon nan kama gunduma tunda in kun diba ba kowa da kowa na an karyo ba wanda a bisa iyaka ne kama hukuma wanda a bisa iyaka an kare su dan a tattauna bisa matsalolin da suke ciki mu kuma mu gaya musu abin da ya kamata a yi idan ka zo an tattauna za su gaya mana matsalolin da suke ciki mu kuma za mu taimaka mu gani abin da ya kamata a yi ayi hankali kware da abin da zai shigo tunda kun ga dai cikin matsalolin da muke ni shafa sai mun gaya muku ba wannan abin da abu ku da kun gani Niger kowa wata mutane kasashe da yawa na neman Niger a zo a kawo hari yana dole ko cilas sa an ja hankalin mutane a ci ai hankali bisa abin da ka shigowa ba mu da wani mugun ni wajen wata ƙasa mai amman zamu ta da ƙasarmu.
Ƙarfafa matakan tsaro a ƙasashen don tunkarar matsalolin shi ne ya tilasta ƙasashen bujiro da wannan taro a cewar Musa Ture wakilin Mali a taron. Ya ce manufarmu ita ce tunkarar ƙalubalen da ƙasashenmu ke fama da su kamar fataucin miyagun ƙwayoyi da fashi da makami da tururuwar ƴanci rani da ke son tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Kenan babu ta yadda za a samu abin da ake bukata a iyakokinmu ba tare da an samar da wani cikakken tsari guda ba a tsakanin ƙasashenmu domin tunkarar wa'annan matsalolin. A nasu bangare kungiyoyin fararen fulla na ganin dole gwamnatocin kasashen su wadatar da jami'an tsaro kasashen da ke aikin sintiri a iyakokin su wadatattun kayan aiki wanda za su iya tunkarar duk wata barazana idan ta taso a cewar Amma Ali ɗan kungiyar fararen fulla.
Ran iyakokin kasashen mu nan bangaren Sahel dole sai shugabanni sun ba jami'an tsaro wadatattun kayan aiki wanda za su fuskanta duk wata barazana da ake fuskanta bale wanga lokaci da muke ciki in ka doka duk wanga iyakoki na Niger muna fuskantar barazana wanda yake gaskiya dole gwamnati sai mai da hankali wannan bangaren na tsaro.
A ƙarshen taron dai an fitar da shawarwarin da mahalata taron ke ganin idan ayi amfani da su to za a iya magance matsalolin da iyakokin ƙasar Niger da ma yankin Sahel yake fuskanta. Hamid Mahmud muri Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Yanzu kuma ga Baballe da ci gaban labaran duniya.
Masu fama da cutar daji da masu fafutuka suna kira ga hukumomin Zimbabwe da su tabbatar da cibiyoyin cutar kansa suna da kayan aikin ceton rai da ake bukata don kula da marasa lafiya yadda ya kamata. Wasu marasa lafiya sun ce asibitocin gwamnati ba su da na'urorin bincike da maganin kansa. Fugai Manyinza, wacce ke zaune a Harare, babban birnin kasar Zimbabwe, ta ce ta kamu da cutar dajin mama a 2017.
If I didn't have money, I would be gone.
Idan da ba ni da kuɗi, da yanzu na mutu, saboda maganin yana da tsada sosai. Don haka, zan iya cewa rayuwata ta kasance mafi yawa saboda halin da nake da shi da kuma irin tsarin mulki da na samu. Daga ƙarshe, ƙasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta ta ƙi amincewa da wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin, wanda ya buƙaci a gaggauta tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin Sudan da ke rikici da kuma kai kayan agajin jin kai ga miliyoyin mutanen Sudan. Rasha ce kadai mamba a kwamitin sulhu da ta kada ƙuri'ar kin amincewa da ƙudurin tsagaita wuta. Kasar China, kawar Rasha ta goyi bayan ƙudurin wanda Birtaniya da Saliu suka tsara. Mataimakin jakadar Rasha na Majalisar Ɗinkin Duniya, Dmitry Polskyi, ya shaidawa majalisar cewa Moscow ta ƙi amincewa da ƙudurin saboda ya kamata gwamnatin Sudan ta kasance kadai ke da alhakin abin da ke faruwa a Sudan. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu leka tarayyar Najeriya inda ƙaramin ministan tsaron Najeriya ya kai ƙaran wasu fitattun 'yan jaridu na arewacin Najeriya guda biyu ya kai ƙaransu a gaban kotu da ke garin Bichi a jihar Kano. To kuma yi zafi daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Ƙaramin ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Mutawallan Maradun ya garzaya garin Bichi gaban wata babbar kotun jihar Kano inda ya shigar da wasu fitattun kafin watsa labarai na arewacin kasar guda biyu, wato Vision Media Services da kuma Liberty Radio and TV, bisa jerin wasu zarge-zarge. Barista Umar Said shine lawyer ministan tsaron.
Shi ne girma ministan shigar da ƙara akan suwayin da muka shigar da kara akan batanci da suke masa tun daga farkon shekara nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da aza social media. Yawwa, saboda haka ya shigar da kara yana neman zunzumukin kuɗi naira biliyan 10 ko ga kowane ɗaya daga cikinsu, wanda aka fara shari'a har kotu ta ba da oda ranar 1 ga watan Disamba cewa su wanda ake ƙara lallai su dakata kar su ƙara ɓatanci ko su ƙara wani posting a kan social media game da shi minista ko kuma ofis ɗinsa har sai an saurari roƙo da aka shigar ranar 12 ga watan Disamba. So da yawansu daga ciki gaskiya sun yi compliance sun kuma ma kotu, amma ɗaya daga ciki bai dinawa yana ta in fact mun koma kotun mun gaya wa kotu kuma kotu ta ba da umarni na gaba.
Kamar wani umarni na gaba kotun ta bayar?
Za a bashi takarda ce wanda daga baya kuma kotu za ta ɗauki mataki a kai.
Na kuma ji ta bakin lauyan da ke kare waɗanda ake ƙara, barista Nasiru Sa'id.
A dokokin Najeriya sun baiwa duk ɗan Najeriya daman ya bayyana ra'ayin shi, musamman 'yan jarida suna da dama su bayyana ra'ayinsu akan abubuwan da ƙasa take ciki. Na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa akan shi Bello Mutawalla ba. Hukumomin bincike sun yi bincike a kai, kuma in mun tuna kafin a kawo ga wannan matsayin ba su ne 'yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba, amma a matsayinsu na 'yan jarida da kuma kafafen yada labarai na da daman su yada labarai da ra'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki, kuma wannan abun ne suka yi.
A gefe guda kuma, kungiyar masu kafafen watsa labarai na arewacin Najeriya ta ce kokari ministan ke yi domin kawo cikas ga 'yancin 'yan jaridu.
Kamar yadda shugaban kungiyar Abdullahi Yalwa ke min ƙarin bayani.
Ƙaramin ministan tsaro Mutawalla ya kai ƙaran wayannan mutanen, kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba, ya zaɓi wayannan shugabannin a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen rediyo na talabijin na kudu sun fi gidajen arewa ma a hasa wannan wutar. Amma a ce 'yan arewa kawai ya zaɓa tsari ne na a hana 'yan jarida a arewa yin aikinsu.
To sai dai kuma lawyer ministan barista Umar Said ya ce ko kadan wannan zargi ba haka bane.
Akwai wajen fadin barkacin baki, akwai limit din da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kotu ba za ta kyale ka ba, doka ba za ta kyale ka ba. Yawa, shi wannan wanda ka taba huruminsa ko ka ci mutuncin sa yana da dama ya dauki matakin da ya kamata.
Barista Umar Said, lawyer da ke tsayawa ƙaramin ministan tsaron Najeriya kenan. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina da wannan rahoton. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shiri na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron muka ji a makon da ya gabata, wanda inda na tambayi shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Saniyar Wanu Arzika mai kifi Kaduna, sun ko suna da haɗin gwiwa da manyan makarantu da ke koyar da ayyukan noma da kiwo domin ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkar noma.
Mafi yawanci waɗanda muke partnership ɗin da su, mafi yawanci wasu daga cikinsu duka malaman jami'o'in ne. Misali ka kama irin su da Kaladan da yake nan Kaduna Fish House, yana koyarwa a Faculty na Agriculture a biyu, kamar su Dr. Dalhatu a nan Kaduna, duk sun har yanzu suna koyarwa kuma suna zuwa kuma manya-manyan institution wanda suka shafi fishery din, kuma still suna ƙara ba da wannan training din, da kuma mu kanmu da muka courses din kuma muke shugabanci muka dade cikin abun tun iyaye da kakanni abinda muke kenan. To mu ma muna da ilimi na koyar da irin waɗannan abubuwa.
A takaice,
to kaji
za ka iya wa masu sauraro ƙarin bayani kamar yanzu mutum yana so ya fara harkar su, me da me ya kamata ya tanada?
Harkar su ko harkar kiwon kifi?
Kamin kifin nake magana. Kin a farkon hirar da muka yi kana magana cewa akwai wasu kamfanonin kasashen waje da suka zo Najeriya suka nemi gwamnati ta ba su lasisi domin su ringa kama kifi a teku, suna zuwa can tsakiyar teku suna kamawa. To ku masuntan gida nake nufi, tun da aika ce sana'a ce ta kiwon kifi da kuma kamawa ko da kuma siyarwa. To shi ne muke so kai wa mai sauraro bayani, yanzu idan mutum yana so ya fara harkar kamin kifi, wani hanya zai bi shi ma don ya ga ya samu wannan damar?
Yawa, wannan ai daga cikin tsarinmu mu na union ɗinmu, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke so mu bude waɗannan santa ɗin yadda za mu koya ma mutane. Sannan kuma shi deep sea fishing, dole waɗannan Turawa ita gwamnati, shi sa muke son gwamnati ta fahimci abin, sannan ta mana providing ɗin waɗannan fishing trawlers ɗin wanda suke tafiya deep sea, kamar jirgin da zai tafi kamar daga nan Kaduna tafi Lagos kilomita 1,800 a cikin teku, wata ɗaya wata biyu a cikin ruwa yana kama kifi. Saboda haka waɗannan Turawa da suke karɓan license a hannun gwamnati sai ta ce musu, to za mu ba ku license na kama kifi, amma muna so ku dinga ɗaukan mutanenmu, za mu dinga tare da waɗannan ƙungiyoyin namu na masu kama kifi, za su dinga ba da recommendation na mutanen da za mu dinga haɗa ku da su kuna tafiya waɗannan deep sea ɗin kuna koya musu. Kamar kaga wasu ƙasashe irin su Kotono, mafi yawancin mutane sukan je ƙasan harkan import na kawo kaya daga ƙasashen waje.
Ƙasar Benin ne ko? Garin Kotono na ƙasar Benin.
Garin Kwatano kware da gaske. To in ka je kasan zaka soke ka, dole ne sai kasar ta baka wasu adadin mutane wanda za su yi maka aiki a cikin jirgi su kai maka da motoci ta biya su. To haka mu ma muke so gwamnati ta yi, ba wai ta dauki su kutun guda ta ba su lasin su tsinda ma cikin teku su kama kifi su da shi ba. Sannan mu mutanen kasar mu, masuntan kasar mu, gwamnati ta ki alakanta su da waɗannan mutane. To muna kira ga gwamnati masu waɗanda take ba lasin ɗin, to ta ce musu mu ma mutanenmu mu ba da namu mutanen su dinga yin aiki tare da su don su fahimce da abu. Sannan gwamnati ta kawo waɗannan jirage ta ba su ma masuntanmu su tafi deep sea fishing ɗin. Misali yanzu yadda babu kifi a Najeriya, ƙasa ce wadda take ɗauke da mutum miliyan 200 da wani abu, yanzu a cikin ƙasar nan yanzu ba mu da ton kamar ton 50 cikin 100 yanzu baya sauka ni kifi a Najeriya. Saboda haka akwai buƙatar shi a sashen lafiya ma na protein, akwai buƙatar kiwi. Saboda haka gwamnati za ta iya providing a six geopolitical zone na Najeriya, jihohi yanki 6 na ƙasar nan ya kasance an keɓe wuri wanda yake kamar depot ne. In an kamo kifin daga can cikin teku a zo a kawo shi wannan depot ɗin, a yi providing ɗin gidan sanyi wanda yake za a duba lafiyar kifin kafin a daddatsa shi, a koyar da yadda za a sa shi a kwali yadda ba zai lalace ba, da wanda za a gasa da sauran su, ya kasance gwamnati a Cizo Falcon Zone din za ta dinga koya musu waɗannan sana'o'in maimakon su tafi da kifin kasar waje, a to a dinga processing din shi a cikin gida. Kamar yadda misali Dangote ya yi matatan man shi a cikin kasar nan, misali yanzu an ɗauki mutanen ƙasa aiki, sannan ana ba shi kuɗi yana tacewa a cikin ƙasa, misali ana bayarwa, to haka shi ma kifin ya kamata a yi, a fitar da depot na kowane a Cizo Falcon Zone, a fitar da depot.
To da kai wannan maganar akwai ma'aikatar da take kula da wato harkar teku a Najeriya, wato Blue Marine, ban sani ba wani irin kokari take yi ta ga ta taimaka muku tun da tana karkashin gwamnatin tarayya ne.
Wato ita Blue Marine yanzu ne muka fara samun alaka da ita, satin nan nayi magana da shi director fisheries na Federal Blue Marine Economy din, mun yi magana da shi akan satin nan ya kamata mu haɗu da shi a office ɗinsa, mu je mu gana da minista don mu kawo musu waɗannan maganganu don suna neman mu ruwa a jallo, kuma lalle-lalle ne satin nan da za mu shiga dole za mu je mu zauna da su mu ba su tsari mu ba su shawarwarin abubuwan da ya kamata, saboda sabon ministry ne aka haɗa mu da su tun da muna ƙarƙashin ministry ne na agriculture na harkar gona. To yanzu an maida mu Blue Marine Economy, to dole ne yanzu muna da letter, muna da courtesy visit da za mu kai musu mu zauna da su mu ba su wannan tsare-tsaren su sa shi a cikin budget na federal government budget. Sannan ɗaya daga cikin wanda yake ba shugaban ƙasa assistance wanda yake kan agric business, shi ma mun yi magana da shi kuma na yi takarda open letter da shugaban ƙasa, ya ganta ya cire ya ce in shugaban ƙasa ya dawo a wancan sati to zai ba shi takarda, in ya ba shi kuma lalle-lalle ne ce zai ba shugaban ƙasa, kuma akwai buƙatar mu zo mu zauna za mu zo mu zauna a wancan sati kenan.
To kowane tabbaci za ka ba wa 'yan Najeriya na wadata su da kifi?
Lalle-lalle a halin yanzu lalle-lalle mun riga mun fito mun tashi, saboda akwai wata magana da gwamnan jihar Kaduna ya yi wadda lokacin da ya yi ta tataba ne, wato da aka fara zanga-zanga a cikin garin nan mun ga cewa lalle-lalle gwamnati ya kamata ta yi wani abu, saboda jama'a sun yi yawa kuma babu abu yi. To daga nan ne sai muka farga lokacin da shi mai girma gwamnati Sanata Usani yake cewa lalle-lalle wannan abu laifinsu ne, kuma insha Allahu lokaci bai kure ba kuma za a gyara. To daga cikin bayanansa shine muka ce to mu ma a bangaren fisheries tunda mu ne muka fara wannan sana'a a jihar nan, to insha Allahu bi iznillahi ta'ala cikin dan lokaci kadan yanzu in Allah ya yarda za mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun inganta ita wannan sana'a kamar yadda take a da a yanzu don a samu mu da shi mutanen arewa.
Masu sauraro, a nan zan dasa aya a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Sani Rulwano arzika mai kifi Kaduna, sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Toma jalla a gaishe ka. To yanzu agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 10:11 ne da kusan minti 24 na safe, wato wanda za mu kawo muku shiri na gaba. Sakonni da ku aiko mana ta hanyar email.
Yau filin zai fara ne da sakon armaɗan mai ganga kukar samu daga jamhuriyar Niger mai cewa salamu alaikum BOA Hausa, tura tawaga ta musamman a ƙasar Chadi da gwamnatin Najeriya ta yi domin ganawa da shugaba Idris Dabi akan batun janye sojojin ƙasar daga cikin dakarun haɗin gwiwar sojojin MNJTF da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tabbas hakan ya yi daidai, muna fatan Allah ya sa ganawar ta samu nasara, Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da ke damun ƙasashenmu na Afirka. Sako na biye na Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar ne, mai cewa caccakar manufofin shugaba Tinubu kan tabarbarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa wanda tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo yi, duk da cewa a duk sanda Obasanjo ya fito yayi magana sai a ganshi a matsayin wanda bai san abin da yake faɗi ba, amma a wannan karan mu 'yan Najeriya gani muke Obasanjo ya faɗi gaskiya, don haka masu riƙe da madafun iko ku gyara. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rijau mai cewa tabbas za a samu sauƙin rayuwa cikin sauri a Najeriya idan har gwamnatin Asuwaju ta mayar da tallafin man fetur ɗin da ta cire, domin babu abin da ya haifar mana da tsananin rayuwa da muke ciki sai cire tallafin man fetur ɗin da gwamnatinsa ta yi. Sai kuma saƙon Mahmud Salihu ƙauren Namo da jihar Zamfara Najeriya mai cewa banka wuta ma amfanin gona da 'yan bindiga ke yi a wasu sassan arewacin Najeriya wani tsabagen rashin tausayi ne, duba da yadda wasu yankunan sai da suka biya maƙudan kuɗaɗe ma 'yan bindiga sannan suka bar su suka noma gonakinsu. Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu amin. Saƙo na ƙarshe na Sani mai lange-lange yalwaya wuri ne, mai cewa muna marhabin da ƙoƙarin gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum na buɗe wani taron kwamitin yin gyara ga makarantun tsangaya na addini domin tafiya da zamani, da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Ganin irin muhimmancin da hakan yake da shi ga kyautatuwar harkar ilimi a arewacin Najeriya.
Shin kuna neman labarai da dimi-dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
To ma dalla, yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Wani jami'in diplomasiyya Amurka ya isa birnin Beirut domin ganawa da jami'an kasar Lebanon game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka ce kungiyar Hezbollah ta amince da ita, wacce za ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin Isra'ila da kungiyar da Iran ke marawa baya. Amos Hochstein zai gana da kakakin majalisar dokokin Lebanon Nabi Berri, wani aminin kungiyar Hezbollah wanda ke shiga tsakani ga mayakan. Yayin da yakin Ukraine ya shiga rana ta 1000 a yau Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba annukan wata dokar nukiliya da aka yi wa Koskorima, inda ta ce kai hari kan Rasha daga duk wata ƙasa da ke samun goyon bayan ƙasa mai ƙarfin makamin nukiliya ana ɗaukarsa a matsayin harin haɗin gwiwa, kuma zai iya haifar da martalin nukiliya. Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bayo Ukraine izinin amfani da makamai masu cin dogon zango daga Amurka wajen kai hari kan wuraren da sojoji suke a Rasha. Hukumar zaben Somaliland ta sanar a yau Talata cewa jagoran 'yan adawa Abdulrahman Muhammad Abdullahi Iro ya kayar da shugaba mai ci Musi Bihi Abdi a zaben shugaban ƙasa na yankin da ya balle da ke kuryar gabashin Afirka. Masu sa ido masu zaman kansu sun bayyana zaben da aka gudanar cikin lumana. Iro, ɗan takarar jam'iyyar Wadani, ya samu kashi 63.92 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci, sai kuma can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamayi wacce ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakuma Kiri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya, amma kada a shafa a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalamu.